إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka yau muna daren asabar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai zama daren 18 kenan ga watan rajab hijira 1446 wanda ya dace da 17 ga watan daya shekara ta 2025 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Nurul Albabi wallafar babban malami al-Sheikh al-Ustaz Usman ابن فودوي رحمه الله تو wannan darasi shine darasi na hudu a cikin karatun wannan littafi mai albarka na shi Nurul Albabi kuma mun tsaya akan wata mas'ala wanda malamin ya tattauna akan ta shine abin da ya shafi hukuncin wato waɗanda suka yi ridda suka bar addinin musulunci ta fuskar yaƙansu kashe su kenan da kuma hukuncin dukiyarsu shin ta zama ganima ko ƴaƴansu za su gade ta haka su ma ƴaƴansu da matansu za iya kama su a matsayin bayi to wannan mas'ala akan ta muke kuma malamin ya kawo mana bayani daga cikin almajiran al-Imam Malik shine Ibn al-Qasim yake cewa mutanen wani birni daga cikin musulmai da aka same su sun yi ridda daga addinin musulunci sun koma kafirci ga fahimtar sa yace ba za a kama zuriyar su a matsayin bayi ba haka ƴaƴan matansu amma dukiyar su to ta musulmi ce ma'ana za a kawo ta baitul maliki ne ƴaƴansu ba za su yi gadon su ba to kan wannan mas'ala muka tsaya wanda abin da ya kawo za mu ga idan muka samu littafin bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid na Ibn Rushdin wanda shi ma dan malikiya ne wanda yayi magana akan wannan mas'ala yake cewa idan mutun yayi ridda to idan aka kashe shi dukiyarsa da ya bari sai ce mafi yawan wato malamai na al-Hijaz Makka da Madina sun ce wannan dukiyoyin nasu na jama'an musulmi ne gaba daya, wato zuriyar su ba za su gadi wannan dukiyar ba, tashi zuriyar sa ba za su yi gadon sa ba. Sai ce kuma wannan shine abinda al-Imam Malik ya tafi akai, inji shi Ibn Rushd, haka al-Imam Shafi'i rahimahullah, haka shine zancen da aka ruwaito wato daga Zaidu Ibn Thabit min as-sahaba, shi ba abin da ya tafi akai kenan. Amma an samu wasu daga cikin malamai kamar al-Imam Abu Hanifa, kamar al-Imam Thawri, da wasu daga cikin malaman Kufa da ma Basara, sun ce a'a, magadansa za su gade shi. To sai dai cewa ba a gadonsa, magadansa ba za su gade shi ba, shi ne fatawan mafi yawan malamai. To kan wannan matsala muka kwana, za mu ci gaba da bayani kuma akan a hawaye dukiyoyin nasu da suka kwata ga musulmi. Mutum ne ya ridda kuma ya kwaci dukiyar wani musulmi, to idan aka zo aka tsayin masa da haddi, ya matsayin wannan dukiyar take? Ko kuma a wani musulmi ne ya kwaci dukiyarsa, shi wanda ya ridda din? To idan bisa zalunci, idan aka tsaida masa haddi, to ya matsayin wannan dukiyar tashi da take hannun musulmi? To shi ne malam ya ce wa amma ma wujida min al-amwali allati nahabuha min al-muslimina fayahillu akhazuhu haythu wujida bighayri shay'in li'anna alladhi nahabahu kafirun wa huwa yaz'umu annahu muslimun laysa kalladhi nahabahu al-kafiru al-asli wa amma ma nahabahu al-muslimuna minhum falaysa lahum akhazuhu fahum yuradduna wa la yuraddu lahum. To wannan shine matashiyar karatun mu a yau a darasi na hudu. Malai ya ce wa amma ma wujida min al-amwali, amma duk abin da aka samu na dukiya, allati nahabuha, wadda su waɗanda suka yi ridda suka kwace wannan dukiyar min al-muslimina daga musulmai, kila fashi suka wa wasu musulmi suka kwace dukiyarsu, kuma gashi hukuma ta yi nasarar kama su, ana sa a tsaida musu haddi, to fayahillu akhazuhu, to ya halatta a karɓo wannan dukiyar da suka karɓa daga musulmi, ba ta cikin dukiyarsu tunda bisa zalunci suka kwace ta. Haisu wujida, a duk inda aka same ta kuma, bighayri shay'in, ba tare da kuma wani muƙabili ba, ba za a ce a bar musu wani abu ba, ko a karɓi wani abu a bar wani abu, ko kuma a'a sai an ba su wani abu su riƙe a madadin abin da za a karɓa daga gare su, ba za a yi haka ba. Duk wanda ya yi ridda aka ci nasarar kama shi, to duk wata dukiya da ya sata ko ya kwata daga wani musulmi, to za a karɓo ta. Amma malamai sun ce in akwai dukiyar, in kuma ya canye kuma bai da mafitar ta, shikenan kai sai ka yi haƙuri, tunda maganar ma ake yanzu a kashe shi. To wannan ana maganar in akwai dukiyar, kuma babu shi kenan, kai sai ka yi haƙuri, babu abin da za a yi maka. Sai Ash-Sheikh Usman ya ce li'anna alladhi nahabahu kafirun, domin dukiyar da kafiri ya kwata da ƙarfi, wa huwa yaz'umu annahu muslimun, kuma lokacin da a shari'a kafiri ne, amma ya kwaci dukiyar yana ganin kansa shi a matsayin musulmi kamar bukaye da yayin bayanin su a baya da ƴan duba da masu bugun ƙasa kun ga su suna kallon kansu musulmi shi yasa ma har wasu zaka iya ganin su masallaci wasu har zaka ga suna azumin Ramadan wasu zaka ga har suna zuwa aikin haji amma fa a shari'a kafirai ne ko da su sun kira kansu musulmi to dukiyar da suka kwata a wannan yanayi sai ce mala yace laysa kallazina habahu alkafiru alasali ba daidai take da dukiyar da kafiri na asali ya kwata ba don kun san akwai bambanci wannan aslan bai taba zama cikin musulunci ba kuma bai musulunta ba alkafiru alasali kenan to shi idan ya kwaci dukiya ta musulmi aka yi nasara a kansa ko to wannan dukiyar tasa da ya kwata malamai suka ce ko kuma yan musulunta eh bari mu ce yan musulunta to ba za a ce dukiyar da ya kwata sai ya dawo da ita ba lokacin da yana kafiri sabanin wanda ya ridda shi wanda ya ridda sai ya dawo da dukiyar saboda mi sadda ya kwaci dukiyar yana da awan shi musulmi ne duk da a shari'a ko ba musulmi bane to kun ji bambancin nasu a ganin sa shi yana fada musulmi ne yana ma wasu ayyuka na musulunci wancan kuma dama ba musulmi bane sadda ya kwaci dukiyar dama shi bai da awan shi musulmi bane to kaga abin da ya kwata daga musulmi hukuncin sa ya bambanta da na wancan shi da yake ganin kansa musulmi duk da a shari'a ba musulmi bane to shi yasa mala yace hukuncin ba dai bane dan shi alkafiru alasli duk abin da ya sata kamar mu samu a samu dan fashi yana fashi kuma kafiri ne bai taba musulunci ba sai musulunta ba a cewa sai ya dawo da kudi eh shikenan eh musuluncin sa ya abin nan din sa to wannan shine amma shi murtaddi sai ya dawo da shi wa amma ma nahabahu almuslimuna to wannan in shi ya kwata kenan to dukiyar da su ko musulmi suka kwata daga su almurtadduna fa sai mala yace minhum falaysa lahum akhazuhu to su masu riddadin ba za su karbe wannan dukiya ba ba za su karbe ta ba eh mana ba za su ce to dukiyoyin mu suna hannun wasu daga cikin musulmai da suka kwata bisa zalunci saboda haka muna neman haƙƙin mu a dawo mana da su alƙali ya ce a ba ku da haƙƙi ba ku da haƙƙi amma ku wadda kuka kwata kuma za ku dawo da ita amma wadda wani musulmi kuma shi bai yarda ba ya kwata to ba za a ce ya dawo muku da ita ba sai ce fahum yarudduna malam yace fahum su waɗanda suka yarda yarudduna duk abin da suka kwata na zalunci bisa ga zalunci na dukiya za su dawo da shi wala yuraddu lahum amma abinda kuma wasu musulmai suka kwata daga gare su ba za a maida musu domin shari'a ta kan gina abubuwa bisa hikima tunda yanzu koda an maida mai dukiyar bisa ga mazhabar shi malam hawaye dukiyar dai za ta dawo ga musulmi ne gaba daya ba za ta koma gare shi ba ko magadansa to saboda haka wancan musulmin da ya kwaci dukiyarsa sai ya je istighfari tsakaninsa da Allah Allah shi yahi masa na zaluncin da yayi amma dukiyar ba za a ce ya dawo da ita ba saboda ko ya dawo da ita to hawaye za a saki mayar da ita ne ga musulmai
to kun ga tahsilu hasilin ne shi kuma yana cikin musulmai
to ya rike kayansa sai ya je ya ci gaba da istighfari dan ko wanda ba musulmi ba a yadda ka kwaci dukiyarsa ba eh bisa zalunci wa amma man wujida bi aidihim to sai hukuncin wanda aka samu yana tare da waɗanda suka yi ridda musta'abadan yana abin bautarwa a hannunsu wa za'ama annahu hurrun amma sai ce ma alƙali shi musulmi ne bisa zalunci suka bautar da shi da ƙarfin to shi ba bawa bane an bayyance wannan to sai alƙali fal qawlu qawluhu alƙali sai ya yi amfani da maganarsa hukuncinsa ake karɓa a nan su ba za a karɓi cewa ba wa ne a wurinmu ba shi yanzu tunda ya kore ma kansa bauta to sai alƙali ya yi hukunci da abin da ya faɗa ba ka ce kai ɗa ne ba to shi kenan sai a bar shi a matsayin ɗa hatta ya tabayyana annahu riqqun sai ya bayyana cewa akwai bauta a tare da shi sai an samu shaida idan an samu dalili to shi kenan sai a aiki da dalili in kuma babu dalili to maganar sa ake karɓa ba za a karɓi maganar su waɗanda suka ce bawa ne a wurinsu ba saboda yanzu mi su kaga ba adalai ba ne ba a karɓar shaidarsu tunda sun riga sun yi ridda to shi yasa musulunci ya ce a karɓi maganarsa su a ƙyaleta su وهذا آخر ما أردنا تفصيله من حال هؤلاء المخلقين الشيخ عثمان يتي wannan shine ƙarshen bayanin abinda muka yi nufin mu yi bayanin sa daki daki dangane da halin masu garwaye musulunci da kafirci duk inda aka fito su ake ta bayani zaka ga duk abin da ke da alaka da su sai da malaye bayani a kansa kuma bayanin da muka yi hasaba ma bayyanahu Allah ta'ala lana gurgurda abin da Allah ya bayyana mana na gaskiya ba san zuciya muka yi ba min kalamil a'immati kuma mu ma ba ra'ayinmu bane maganganu ne na manya-manyan malamai rahimahumullahu ta'ala Allah shi musu rahama wa billahi tawfiqu dacewa da daidai kai abu kaga ka dace da daidai to wannan abun a wurin Allah yake Allah ne zai baka wannan baiwar kaga wannan yana nuna maka magana cikin addini babu ra'ayi a ciki kuma babu son zuciya ka duba matsayin irin shi a Sheikh Usman wannan babban malami ne mujtahidi ya kai mataki na ijtihadi amma daga ƙarshe sai ya gaya maka mu ma daga malamai na sama mun ka dau ba ra'ayin mu bane to wannan shine bangare na farko na littafi saboda dalilin da yasa duka malam ya koro waɗannan bayanai a lokacin sa daga cikin abin da su malaman miyagun malamai waɗanda yake kira da ulama usui suke suka tai da shi yana kafirta musulmi yana cikin abin da ake sukan a Sheikh Usman ibn Fodul kamar yadda ƴan bid'a ke sukar ƴan izala da cewa suna kafirta musulmi shi ma abin da aka yi masa kenan
shi yasa yayi wannan bayani don su san cewa wanda aka kafurta an kafurta shi da dalili ba wai da san zuciya ba domin kafurtawa haƙƙi ne na Allah da manzon Allah babu wani wanda yake da damar ya fitar da kai musulunci dalili ne zai fitar da kai daga addini to shi yasa yayi wannan bayanin saboda ya kare kansa to sai kashi na biyu mala yace al umuru allati ammat biha al balwa fi biladi hausa sune za a yi bayani yanzu wasu al amurra ne wanda a dalilin su wato sun zama ruwan dare gabe gari wato musiba su ta game kowa da kowa ma'ana mafi yawan mutane agalabiya na al'umma sun fada cikin waɗannan al'amurra ne sai ƴan kaɗan shi yasa aka kira su da al'umuru allati ammat biha al balwa fi biladi hausa a waɗannan garuruwa na hausa sai mala yace faslun ai haza faslun wannan wani sabon fasali ne fi zikiril umuri wanda ya kunshi ambaton wasu al'amurra allati waɗannan al'amurran ammatil balwa musibar su ta game waɗannan garuruwa namu biha a dalilin yaɗuwarsu ko yawansu fi hazihil bilad a cikin waɗannan garuruwa na hausa a'ani ina nufin bilada hausa bilada hausa su ash-shaykh Usman da ash-shaykh Abdullah da Muhammad Bello rahmatullahi alaihim a cikin littattafan su lafazin hausa sukan yi amfani da sinun dawawun ha'un kai sukan yi amfani da ha'un dawawun da sinu hausa haka za ka yi ta gani cikin littattafansu an gane ba ha'ul kabiri ha ba suke sawa ba hausa an gane ha'ul kabiri suke rubutawa wanda in ka koma ta cikin littattafansu haka za ka gani ba su sa hausa an gane shi yasa Sheikh Usman yana da risala da ya samu ta suna ahkamu juhali hausa hadda jahilan hausa sai da Sheikh ya bayani akan kwance-kwancen su littafin Sheikh Usman ne yana nan ana zabin shi kasuwa hukunce-hukuncen jahilan da ke rayuwa a ƙasa hausa shin za a kafirta su ko ba za a kafirta su ba jahilan da suka zauna ba su koyon addini ba sa zuwa makaranta duk abinda Allah ya fallanta musu ba sa tashi tsaye su karance shi to shehu ya yi bayani akan hukuncinsu ya faɗa akwai waɗanda kai tsaye za a kafirta su jahilcinsu ba uzuri ba ne akwai waɗanda kuma za a iya musu uzuri akwai waɗanda kuma ba za su kafurta ba amma dai sun yi laifi risala ce mai kyau kwarai da gaske to haddasu duk abin da ke da alaka da kasan nan sai da shehu ya rubutu a kansa ko shi ko kuma ɗansa ko ƙaninsa to rubuta hausa da hababba wannan daga baya-baya ne daga baya-baya aka dinga samun marubuta suna wannan amma su can suka rubuta sinun ba tare da alif da lamun ba ba a samu alifa sinun sai wawun ha'un kai sai wawun sai sinun ƙarshe ha'un farko sai wawun sai sinun hausa nisba sai ya zamo al-hausawiyyu haka za a faɗa ba al-hausawiyyu ba al-hausawiyu, Bahaushe kenan ko? To amma na ga yanzu mafi yawan marubuta na zamani zaka ga sun canza, sai suna sa haul kabiri. To ni ban san dalilin su, ban san madogarar su ba. Tunda shi a Shehu Usmanu yana jin Hausa, yana jin Larabci, yana jin Fulatanci, kuma duka yayi rubutu da su. Yayi rubutu, yana da littattafai na Larabci, su suka fi yawa. Wannan yana ciki. Akwai na Fulatanci, ina da wasu littattafai nashi da Fulatanci an ka rubuta, sai dai Fulatancin kuma ɗan yanzu ba sa gane shi. Na taɓa ɗaukar wata ƙasida tashi ta Fulatanci, ko wani babban malami ba Fulatani ne ya ce, to gaskiya abin yana da tsauri. Sai dai a nemi abin nan. Haka kuma yana da rubutu. Kai ba haka karatu ake ba? Haba. Akwai kuma littattafai da ya rubuta da Hausa. Da Hausa. Su ma suna na an buga wasu daga ciki. To duka yana da kyau a neme su. To shi ne malam ya ce, wa kasurat, kuma waɗannan al’amurra sun yawaita, wa in kanat musibatan ammatan fil buldani, duk da waɗannan al’amurra sun zamo matsayin musiba wadda ta zama ruwan dare. To sai mu duba mu gani, musibar ta gushe ko har yanzu mu ma tana nan cikinmu? Amma shi Shehu ya ce tun zamaninsa abin ya yi yawa. To shi yasa ya buƙaci ya yi bayani a kansu. Al’amurul awwal, al’amari na farko, ihmalul ahali wal auladi wa qillatul inayati bi tarbiyatihim, su ne za a yi magana a kai. Minha, daga cikin waɗannan al’amurra, ma ya fa’aluhu kafirun min ulama’i hazihi biladi. To za a fara da malamai, su za a fara wa bulala. Dalili saboda in malami ya lalace, to an samu matsala. Gara lalacewa jahili dubu, da a samu malami ƙwaya ɗaya ya lalace. To cutarsa ga al’umma sai ta fi yawa sama ga waɗancan jahilan, saboda su ba su ba kowa fatawa, ba su ba kowa hukunci, ba a koyi da su. Hatta jahili ɗan uwansu bai koyi da su. Shi kuma wannan wataƙila limami ne, shi ke ba da sallah, shi ke ɗaura aure, shi ke kaza, shi ke kaza, shi ke kaza, ana koyi da shi. To shi yasa malai ya fara da su, saboda kun san zamaninsa cike ki da akwai malamai fa a zamaninsa. Kawai dai ɗan iska ne, kamar yadda kansa ya faɗa. Na fassara muku da Hausa ne, haka yake faɗa. Haka yake faɗa shi Shehu Usmanu, malamai ne ɗan iska, ba su yaɗa gaskiya, kuma suna faɗa da mai yaɗa gaskiya. To shi ne malam ya ce, ma ya fa’aluhu kasirun min ulama’i hazihi biladi min tarki zaujati wal banati wal abidi muhmala kal an’ami. Shi ne za ka ga wasu malamai mafi yawansu sun ƙyale matansu, sun ƙyale ‘ya’yansu mata, sun ƙyale bayi, kara zube kamar dabbobi, min gairi an yu’allimuhum ma faradallahu alaihim min a ƙa’idihim, sun ƙyale su ba tare da sun koya musu abin da Allah ya fallanta musu na aƙida ba. Sai kaga malami, gingimemin malami, ya yi karatu kuma yana karantarwa, amma matar shi jahila, alwala ma ba ta iya ba ta sunna, sallah ma ba ta iya ba ta sunna. Haka a samu ɗiyassa, bata iya wankan al’ada ba, bata iya na janaba ba, bata iya komai cikin addini ba tunda mu yanzu ba mu da bayi mali yace za su bar su ya da kassan dabbobi kuma ho malamai ne to shine mali yace wannan yana cikin musiba da ta game wannan zamani yana magana zamanin sa shekara 200 da sun kawo shi min gairi an yu'allimuhum ma faradallahu alaihim min aqaidihim wa ahkami wudu'ihim ba tare da sun sanar da su aqida da hukunci hukuncin alwala ba wa salatihim ba tare da sun sanar da su sallar su ba wa siyamihim ba tare da kuma sun koya musu ya ake azumi ba to me amfani ilimin ka ƴaƴanka jahilai matanka jahilai Shehu Usman da yace wannan kuskure to ya ambaci malamai saboda zahirar ta haiba yana gare su a wancan lokaci saboda in suka gyara to akwai yiwuwar waɗanda ba malamai ba su ma su gyara na ba ta rangani ba wai dan malamai ɗaya ke yin haka ba a mafi yawan mutane ba su damu da matansu ba ba su damu da ƴaƴansu ba ba su damu da waɗanda ke ƙarƙashinsu su ne musu hidima ba kana zaune da mace ba ta iya sallah ba babu ruwanka ba ta san hukunci hukuncin azumi babu ruwanka ba ta da aqida babu ruwanka akwai matsala ko malami yake ko ba malami kake ba akwai matsala tunda Allah cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kaga haka aka hada aka fara da kai sannan aka ce iyalinka qu anfusakum ku kiyaye kawunan ku daga wata irin wuta wa ahlikum sai aka yi abafi aka ce da iyalanku ya shafi mata ya shafi ƴaƴa ya shafi waɗanda kake kulawa da su da abinda malamai ke faɗi akwai waɗanda ranar gobe kiyama aikin su ya cancanta su shiga aljanna an gane amma matsalar kula da iyalinsu da ƴaƴansu sai ta hana musu shiga aljanna shi a karan kansa ya bi Allah ya kyautata alaƙarsa da Allah kuma ladarsa ta kai a sa shi aljanna amma da aka waye iyalinsa matansa ƴaƴansa abinda Allah ya dora mai bai yi ba na tarbiya na koya musu addini na abin nan da malam ya faɗa aqida alwala sallah azumi saboda haka wajibi ne mutum ya koya ma matarsa arkanu al-iman da arkanu al-islam abubuwan nan guda 11 rukunan imani guda 6 rukunan musulunci guda 5 wajibi ne kai ka san su ka karance su ka fahimce su kuma ka koya ma matarka kuma ka koya ma ƴaƴanka kai ko ka sani kayi aiki to wannan ba zai fitar da kai gaban Allah ba zaka so ka shiga aljanna sai matarka ta rike ma riga to ina zaka je ka barta tunda ai tun kafin ka yi aure ai an gaya ma ko wanda ya je karɓo ma mata bai gaya ma ba cinta da shanta da suturarta da addininta da waye-waye kuma ka ce ka yadda ka yi alkawali ko ba haka ba ne saboda haka kowa ya je binciki matar shi ta iya karatun ƙur'ani ta iya alwala ta iya wankan janaba ta iya wankan jinin al'ada da hukunci-hukuncin da ke ƙarƙashin jinin al'ada ɗin ta iya sallah ta san hukunci-hukuncin azumi ya aqida ta dage tana da aqida ta sunna ko tana mu'amala da bokaye to kaga ai mi an kai
duk sai ka bincike wannan to wannan shi zai sa a gama lafiya saboda haka yana da kyau mu gyara wannan babban kuskure ne an fahimci wannan kuma ba wai ka dauki matarka ko danka ka sa makaranta a islamiya ba ka gama wannan ba shi kadai bane sai ana supervision ana bincike shin abinda Allah ya ce ayi an gane ko ba a gane ba in ba a gane ba sai ka sake daukan mataki in ya zan kai ba ka da ilimin koyar da su din sai ka kai su makaranta tunda al'asulu kowa ya karantar da iyalinsa ka karantar da matarka da ƴaƴanka da masu yi ma hidima wannan kai Allah ya dora ma amma malamai suka ce in baka da ilimin ko Allah bai hore ma cikakken lokaci saboda wata hidima ta neman abinci to sai ka yi jinga da wani ya ba su ilimi ya koya musu addini wannan wajibi ne saboda ranar tashin kiyama akwai tambayoyin da za a yi ma akan karan kanka akwai kuma tambayoyin da za a yi ma dangane da haƙƙin iyalinka akwai kuma na ƴaƴanka in fatiha ɗanka a bai iya ba kai ko ka haddace ƙur'ani ba ka shiga aljanna ba inda har da ka za ta kai to ya an kai ka haddace ɗanka bai iya fatiha ba duk yadda kake da zafin aƙida kuma matarka na mu'amala da bokaye ba ka shiga aljanna to abin ba sauki na'am an yi canje ba ka sani ba to kaddarawa ne ke da kila in ya faru an yi ba ka sani ba sannan ba komai tunda ba ka sani ba babin kaddarawa ke ne shi ne nace babin kaddarawa don in ka sani kaga shi ke nan kuma babu zancen ka ce ka yi iyayenka ai ba zai yi ba shi ne ai ito ai ka san akwai masu sakaci shi sha'anin iyali ho cewa an kai ka sa ido kai su fa bisha an ka ce ba ba irin na abokinka ba ne da ba za ka sa mai ido kana ta tabbinsa sai ka ga mi yake ciki da waje ita ma matarka da ƴaƴanka ba haka ba ne da abin da suka yi bayyane da wanda suka yi ɓoye dole sai ka dinga muta ba wannan zai cikin leƙi asiri ina ka zama fahimta to karka ce iya abin da kai ka gani shi ke da abin da ba ka gani ba ruwanka a wannan ba daidai ba ne to ka gani bale ma yau da gobe tun da ana tare dole wani abin sai ya bayyana ko daga waɗanda ake hulɗa da su ko daga yawan mu'amala ko daga yanayin ƴan uwanta da sauransu da abokai masu zuwa sai a hankali kaga sai a ɗau mataki to mutum dai ya ƙoƙare shi mutum ya iya ƙoƙare shi abinda baka gane ba Allah ba zai kama ka ba in ba sakaci ka yi ba da akwai mazajen da ba ruwansu ba su ma tsaya sun damu ballantana ma su gano abinda ya kamata su gano ba to kaga wannan bai cikin waɗanda za a cewa tunda bai sani ba babu komi shi sunansa mugaffali rabkanan ne da kana iya gane ba sosai gaskiya ne
abinda an kai wanda baka da sani tunda baka san gaibi ba shikenan amma dai dole a kula kar a sa sakaci mutun ya iya kokarin shi ya hada da addu'a sai ya bar ma Allah abinda Allah ya dora ma kenan abinda yafi karfinka Allah ba zai kaba ka da laifinsa ba ina fatar an gane tunda yanzu hanyoyin sun riga sun yi yawa kuma sun yi sauki na abubuwa abubuwan sai dai Allahul musta'an shi yasa ai tun wancan zamanin ana samun haka amma kaga bai hana malam kuma yayi bayani ba wasun kuma sakaci ne har abun zai zo ya fi karfin su abun ma ya fito fili ma ba sa iya hanawa ana samu wai yaya ya ce sallah ta ce ba ta yi to ya zai da ita ai haka zai hoji to ya zai yayi wa'azi ya kawo malam wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza eh wai ba ta yi wai to ya zai to wannan uzuri ne haka daiwa zaka ji suna faɗa muna tattaunawa da wasu abinda suke faɗa kenan to wannan ai ba uzuri bane mace ba ta sallah ai ba a zama da ita kuma aure ai ya ƙare ba a zama da kafiri ai Allah ya kyauta to dole a dai ana bincike an yi sallah ya ake sallar dole mu sai ka bincika alwala an yi ya ake yin ta sai ka sa ido ba wai kyale ta zakai da karan da hankalin kanta ba ta yi abin da ta ga dama sai ta ce ma dai ai ta yi kaza Allah ya kyauta wa ghairi zalika mimma awjaba Allahu alaihim ta'limahu da wani wannan daga cikin abin da Allah ya wajabta musu su su koyar da iyalan nasu domin ba wannan ɗaya na ba wa mimma abaha lahum kai hadda abin da Allah ya halatta ma iyalinka wajibi ne ka koya musu min masaili buyu'ihim hadda matsalolin saye da sayarwa matarka tana son ta yi sana'a to sai ka koyar da ita kasuwanci sai ka bude risala ka karantar da ita babin ba ci a ɗaya za ka yi tun shi ke da shiga jari gije ki ta yi ba a wannan bai halatta ba sai ka koya mata duk abin da ke da alaƙa da kasuwanci meye sharuɗan kasuwanci meye rukunnan kasuwanci meye nau'in kasuwancin da ya halatta da wanda musulunci ya haramta meye riba meye ba riba ba duk sai ka koya mata yawwa in ba ta sani ba ba za a yi ba wannan wajibi ne amma yadda muke ɗaya mu je mu faɗa kasuwa ba ilimin kasuwanci to wannan ba daidai ba ne shehu ma ya ce bid'a ne kawai don ka samu kuɗi shi kenan sai ka shiga kasuwa hagga namiji shi yasa an ga ce ai ka koya mata domin kai ana ɗaukar ka koya abin halatta mutum ya buɗe shago sai ya je makaranta an koya mai kasuwanci da hukunci kowane irin kasuwanci ne haramun ne shehu zai faɗa yi sai ce wa ma shakalal buyu'a da abin da ya yi kama da cirkayya irin su hukunci-hukuncen aro sai ka koya mata to ga abin da musulunci ya ce a yi dangane da aro ga sharuɗansa ga rukunnansa haka rance haka bashi da ajiya da makamantansu ne suna nan da yawa duk sai ka koya mata an gane? Malam ya ce to duk waɗanda za ka ga za su yi sakaci dangane da ƙyale iyalansu game da karantar da abin nan da muka ambata to haza khada'un azimun wannan abin kuskure ne ga masu yin haka wa bid'atun muharramatun kuma sun yi bid'a abin haramtawa kaga ashe mutum zai iya kansa zai iya kiran kansa ahli sunna amma kuma dan bid'a ne a wasu fuskoki eh na'am
kulli
kulli saiwa kai ka sayo dan ka sayar sai an ka mai sai an ka rage bisa ga yadda ka so shi a wannan yaudara ne tunda dama an riga an kullo shi sai ka bashi hakan babu laifi ka dan ƙara wani abu na jirga-jirgar tafiya a sayo da sauransu babu laifi ba a rage ba ragewa algushi ne ba daidai ba ne amma in ka so sa'i ka kulla kuma ba komai babu laifi to in ya mai saiwa da hake babu komi in ya mai saiwa da hake to ai sai ya ƙara wani abu tunda in dai saiwa yayi an san ba nomawa yake ba dan ya ƙara wani abu ba komai tunda dole ya tafi ya je kasuwa ya so ko ya jinga da wani ya so ya kawo masa sannan kuma ga ɗawaine tsare abin ajiye shi da hakonsa da sauransu amma ka rage to wannan ai ba daidai ba ne to wannan babu kodi in dai ƙarin da ya yawa ba gaskiya ne gaskiya ne sosai ku to wannan duk babu komi duk babu komi kamar yadda zaka ga in ka je airport zaka ga abubuwa ko da ruwa ne sai ka ga yadda ake sanshe su ba haka zaka same su cikin gari ba kuma kai ka sani to wannan duk babu komai in ka dube yanayin wahala da sauransu abinda abba aso ai ƙarin da zai zamo yayi tsanani sosai ta yadda mutane za su wahala to wannan shine musulunci bai da shi ba amma in zaka kimanta yan wahala ka sai ka dan ƙara wani abu wannan babu komai babu wani abu tumal yace wa bid'atun muharrama mutum ya kyale ƴaƴansa da matansa bai sanar da su addini ba to wannan bid'a ce abin haramtawa mal yace wa ja'aluhum sun mayar da ƴaƴansu da matansu kalwa'i kamar jaka wadda za a sa kaya ko wani abu cikinta ya amalu na fiha suna amfani da jakan na saka wani abu cikinta hatta idan kasarat amma da zaran jakat kuma ta yage ko ta fashe ya tarahunaha fid dimani sai kaga sun jefar da ita a bola to haka wasu sun kama yadda matansu wanda ba sa koya musu addini da sauransu ana nufin mawdi'in najasa ai mawdi'in najasa ana nufin wuri wanda yake na najasa shine addiman to almuhim kowa dai ya kula da abin da Allah ya dora masa shi yasa aure mas'uliyya ce matasa suna zanzana aure to kasancewa fa wani nauyi ne zaka kara ma kanka ba wai a bangaren ciyarwa kadai ba hatta a bangaren addini dan yanzu inda kai kadai Allah ya dora maka kula da addinin ka sallaka azumin ka aqida ka to yanzu fa akwai wani yadda aka tambaye ka naka haka za a tambaye ka nashi shi yasa ai can zamanin jahiliya aka ce ai mace ba ta da addini addinin ta addinin mijinta a gani suna nufin komai na wurin mijinta mijinta shine mas'ul shine abin tambaya ta abin da aka dora mata sananne ne hidima iyali miji da gida da sauransu da abubuwa kai kuma abin da ya shafi abinci da kudin magani da sutura da wurin zama da addini gaba daya duk abin da dai dan adam bai yiwa sai yayi wannan abu to wajibi ne ka koya mata in baka koya mata ba to kai bid'a
Allah ya sawaka an fara kira ko malaice ya ajaban ya al'amari mai ban mamaki kaifa yatrukuna azwajahum ta yaya za su bar mazajen su matan su wa banatihim da ƴaƴan su mata wa abidahum da bayan su fi zulumatil jahili wad dalali cikin duhun jahilci da bata mutun naji yana gani ga mata ce dumu dumu da jahilci wa kuma ruwan sa ƴaƴan sa jahilai ko matarsa ta fada cikin duhun bata tana abubuwa na sabon Allah na ma'asi wai ya ja baki yayi shiru wai ta fi karfin sa mijin hajiya ne shehu yace kai akwai ban mamaki ko ba ban mamaki eh to su malaman da ke haka wahum yu'allimuna tullabahum amma zaka ga suna koyar da daliban su ko yanzu ana samu kila ma wani malamin primary ne wani malamin secondary ne wani malamin jami'a ko NCE kullum yana ce yana koyar da wasu amma kuma wani kuma malamin islamiyya ne lailan wani haran yana islamiyya amma matarsa na can da jahilci kuma shi ga yana kawar da jahilci ga wasu to ga wanda yana tattare niya da ɗayan wasu su bata mere su yi kaza su yi kaza su yi kaza amma ga yara ne can cikin ɗaliban nan wasu sun fi su karatu wannan ai hasara ce in har karantar da ɗayan wasu zai hana maka koyar da naka to wajibi ne ka rufe wannan makarantar don ka dawo ka koyar da naka haka malamai suka ce an gani wajibi ne saboda karantar da naka fardu ainin wajibi ne karantar da ɗayan wasu kuma musahabi ne ya akwai wasu masu iya yin haka in babu fardu kifaya ne an gane to koda babu kowa garin sai kai kuma yanzan karantar da ɗiyan wasu da matan wasu zai hana kai ma ka karantar da naka to wajibi ne ka kyale su ka dawo ka karantar da naka saboda ba a barin fardu ainin don a tsayar da fardu kifaya fardu ainin aujabu min fardin kifaiyin mun gane wannan to bare ma ya akwai masu karantarwa da yawa akwai malam wani akwai ustazu wani akwai wani akwai wani akwai wani sai ka rufe makarantar sai ka kula da waɗanda za a tambaye ka waɗanda za su hana ma shiga aljanna saboda haƙƙinsu amma ba ma yin haka ko Allah ya sawaka wahum yu'allimuna tullabahum sabahan wa masa'an sai kaga dare da rana yaje da safe yaje da yamma yana hidima da ɗayan wasu amma nashi fa wama zalika illa li annahum mukhti'una to abin da yasa suka kasance cikin wannan saboda masu kuskure ne na gangance mukhti'una anfusahum li anna fi ta'limahum tullabahum saboda koyar da daliban su riya'an ko wa fakharan mafi yawa ma zaka ga riyace da alfahari mafi yawa koyar da ɗiyan wasu da matan wasu to zaka ga riya za ta shigo amma karantar da ɗiyan ka mi ina riya za ta zo to haza khata'un azimun wannan kuskure ne babba li anna ta'lima az-zawjati saboda karantar da mata wal banati da ƴaƴa mata wal abida da bayi masu hidima wajibun dole ne wa ta'lima at-tullabi koyar da dalibai naflun nafila ne wal wajibu muqaddamun ala an-nafli ijma'an
idan wajibi da nafila yazo to akan bar nafila ai aiki da wajibi wannan ijma'i ne na malamai wala yajibu ta'limu at-tullabi baya zama wajibi a koyar da dalibai alal alimi ga malami illa idza lam yakun hunaka ahadun gairu sai dai in ba kowa sai shi fa hina idhin yajibu ta'limuhu lahum to nan wajibi ne koya musu lakin sai dai ba'da ta'limi ahlihi sai ya fara koyar da iyalansa in ya'yansa suka ilmanta iyalinsa suka ilmanta to sai ya je yayi ya koyar da wasu to haka ake karaka kuskura ga karantar da matan wani ilimin da wannan ilimin kai baka koyar da matar ka shi ba wannan ba daidai bane kuskure ka fara koyar da taka sai ka koyar da karka koyar da dan wani ilimin da baka koyar da naka ba ka fara koyar da na ka fara koya ma danka sannan ka koya ma ɗayan wasu li'anna sabiqa aula saboda wanda ya riga shi fi cancanta a kula da shi an yi kaddama a gabatar da shi alal masbuki daga wanda aka riga iyalinka da ƴaƴanka su ne as-sabiq suka fi cancanta a gabatar sauran ƴaƴan mutanen gari da ƴaƴan makwabta da ƴaƴan abokai wannan al-masbuku ne an gane ko in kai kadai ne malami a garin to bayan ka gama da naka sai ka kula da nasu in kuma ba kai kadai bane to nafila ne kana da damar kai kana da damar kuma ka ce ba kai kuma baka saba ma Allah ba to da haka dan mutun ya ce bai karantar da kowa to bai haramun ba inda ya shi yayi karatun kuma ya koyar da nashi iyalin kuma ba shi kadai bane malami yace bai ƙara karantar da kowa to a wurin Allah bai laifi ba sai lokacin da babu kowa sai shi ina fatar an gane Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon karantar da kawunan mu awwalan kuma karantar da iyalanmu da ƴaƴanmu da waɗanda muke kulawa da su kuma hore muna karantar da wasu a babin sadaka da sauransu saboda haka abin da ya shafi islamiyu da makarantun na wannan duk babin nafila ne ba dole bane in ka ga baka iya sai ka sallame su kowa ya koma gidan uba ne ya karantar da shi baka saba ma Allah ba Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته